Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM, Dalol FM da kuma tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so, ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci, yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu, wanda a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji irin wainar da ake toyawa a jihar Adamawa, inda ake ci gaba da gudanar da zabe a matakin gwamna a zagaye na uku.
Kuma muna da bukatar karatu kallon mu kaga yadda ilimi ya tabarbare. Gaskiya ba a kulawa da malamai, a ba malaman kulawa yadda za su samu kwarin gwiwa karantar da yara.
To wai shin wani irin rawa kuɗi ke takawa, ko kuma za a ce ya taka a zaben da aka gama a Najeriya?
Na ci gaba har an je, ina da ƙuri'una
a yanzu a cikin nawa ka samu, ka san ko nawa ka samu?
Na samu ƙuri'a biyar
ana kasan baki
kwarai, kuma na ji daɗin yadda na samu. Saboda
muna kuma tafe da rahotanni da kuma shirin Hawa Umar, wanda za ta shigo ta gabatar mana na lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Russia ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Russia a kasar. Shugaba Donald Trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manemar labarai jiya Laraba a fadar White House, lokacin da ya karbi bakoncin Fabiana Rosales, matar shugaban adawar kasar Venezuela Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi. Jiragen rundunar mayakan sama na kasar Russia sun isa birnin Caracas a ƙarshen mako, dauke da jami'in tsaron kasar da kuma kusan sojoji 100. Sun isa kasar ne a daidai lokacin da Amurka da waɗansu ƙasashe da dama suke matsawa shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro lamba ya sauka daga garagar mulki. Guaido ya maye gurbinsa. Tilas ne Russia ta fice daga kasar. Mecece tambayar ta gaba? Shugaban kasar Amurka ya kuma ba Fabiano Rosales tabbacin cewa Amurka za ta daidaita lamuran, yayin da kuma ya daura Maduro alhakin Gaza shigar da kayan agaji a kasar Venezuela. A yau Alhamis, hukumar zaben kasar Thailand ta sanar da cewar jam'iyyar Palang Prasarat ta lashe zaben kasa da aka yi da mafi rinjayen ƙuri'u a zaben da aka gudanar ranar Lahadi 24 ga watan ga wannan watan, inda ta sami ƙuri'u miliyan 4,800. Crit Owagwenze, mataimakin sakataren hukumar, ya ce jam'iyyar 'yan adawa Hue Hai da sojoji suka yi wa juyin mulki shekaru 5 da suka gabata ta samu ƙuri'u miliyan 700,000, da yake sakamakon ya yi daidai da ƙuri'un da aka kada. Sakamakon bai zama sahihi ba, sai an sanar da shi a hukumance ranar 9 ga watan Mayu. Hukumar dai bata sanar da adadin kujerun majalisar dokoki da kowace jam'iyya ta samu ba cikin kujeru 500. Duk jam'iyyun biyu da Palang Prasarat mai goyon bayan sojojin, wadda ta yi yakin neman zaɓe bisa alƙawarin cewa za ta ƙyale magudan juyin mulki, Prayut Chan-o-cha ya ci gaba da riƙe mukaminsa a matsayin zaɓaɓɓen Prime Minister, da jam'iyyar da ke adawa da shugaban mulkin soja suna ikirarin cewa sun lashe zaɓe. Sai dai babu tabbacin cewar wata jam'iyya za ta iya samun isassun ƙuri'un da take buƙata a majalisa da za ta iya kafa gwamnati. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa a nan birnin Washington DC. Prime Minister Britania Theresa May na yunkurin ƙarshe na shawo kan 'yan majalisa sun amince da shirinta na ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Tun jiya Laraba, lamarin ficewar Birtaniya ya zamanto ba shi da tabbas bayan da 'yan majalisu suka yi watsi da wasu shirye-shirye 16 da Prime Minister ta gabatar da su kan ficewar kasar daga tarayyar Turai. Baki daya shirin na ƙarshe guda 8 an yi watsi da su. Duk da yake dai daya daga cikin shirin ya zo kusa da samun amincewar yawancin 'yan majalisu. Wani shirin kuma ya samu an kada kuri'ar jin ra'ayi kuma an samu goyon baya. Kungiyar tarayyar Turai dai ta baiwa Birtaniya har yanzu har zuwa ranar 12 ga watan Afrilu ta sanar da ita halin da ake ciki ko kuma za ta bar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba, wanda hakan ya iya haifar da tarnaki ga tattalin arziki. Sojojin Balta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwace ikon wani jirgin ruwa da 'yan gudun hijirar da aka ceto daga tsibirin Libya suka kwace. Jirgin ruwan dakon man mai suna El Hiblu 1 ta isa wata tashar jiragen ruwa da ke babban birnin Malta na Valletta yau Alhamis, sa'o'i kaɗan bayan da aka kwace shi kimanin kilomita 30 kusa da tsibirin Malta. Sojoji na Malta sun ce sun yi magana da babban kwamandan jirgin ruwa, inda ya ci gaba da maimaita musu akai-akai cewa ba shi da iko akan jirgin ruwan, kuma ana musu barazana cewa su ci gaba zuwa Malta. An turo sojojin a cikin jirgin ruwan, kuma an cafke wasu daga cikin 'yan gudun hijirar, aka sa musu anko a hannu, aka tasakeyar su bayan sun isa Valletta. Jirgin dakon man ya ceto 'yan gudun hijirar ne ranar Talata a tekun Bahram, ya fara koma birnin Tripoli lokacin da fasinjojin suka yi tawaye suka tilasta wa ma'aikatu don su juya su doshi arewancin Malta.
Labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A gaida Hadiza Kyari. To, a duniyar rahotannin namu kuwa, bari mu yada zangon mu a jihar Adamawa, inda ake ci gaba da gudanar da zaɓe na gwamna a jihar karo na uku. Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki a jihar.
Kuma da sun yi safiya ne ta jami'an zaɓe suka isa rumfunan da za a yi zaɓen, yayin da kuwa aka bar jami'an zaɓe cikin shirin ko ta kwana. Ko da yake a wasu wurare jama'a da dama ba su fita ba kamar yadda ake tsammani. Wasu da suka kada ƙuri'unsu sun bar ne da zaɓen yau kana da kuma fatan shiga wanda zai zama gwamna nan gaba.
Sunana Ibrahim Abdulaziz.
To, gashi ana zaɓen ƙarshe na Adamawa. Ya kaga wajen zaɓen ka kada ƙuri'a ka?
Alhamdulillah, yanzu na kada ƙuri'a na kuma
to mene ne fatan ku?
Fatan mu dai Allah ya zaba wajen Adamawa wanda shi ma ake.
A to na ganki anan, me ya kawo ki nan?
Na zo zabe gani na.
Kin kada gure ki?
Na fada.
To, ya kike wannan zaben na wannan karon?
Gaskiya zabe ya yi kyau, an yi zabe lafiya ba tashin hankali ba komai, alhamdulillah. Ko muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na bari masu ƙaunar cigaban mu da ganin mu da yaya.
Kamar yadda kika faɗa, ga wanda ya ce nasara, menene kuke bukata ya yi muku na Adamawa?
Gaskiya dai kan abubuwan da muke bukata suna da yawa. Kaga na farko muna bukatar ruwa, kamar mu a area mu kenan ba mu da ruwa. Kuma muna dai bukatar karatu, kallon mu kaga yadda ilimi ya tabarbare. Gaskiya ba a kulawa da malamai, ba malaman mu kulawa yadda za su samu ƙwarin gwiwar karantar da yara abinda muke bukata.
Kafin kotu da fitar da zaben a sakamakon da aka samu tun farko, dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Ahmadu Umar Pinturi shine ke kan zaɓe da ƙuri'u 367 da kuma 471, yayin da gwamnan jihar dan jam'iyyar APC Sinata Muhammadu Bindo Umar Jibrila ke da ƙuri'u 334,995, wato ratun da ke tsakaninsu kusan 32,476, wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke tabbatar da yadda za ta kai a wannan zabe, yayin da kuwa bangare guda ake ma dakon hukuncin da kotun jiha za ta yanke dangane da karar da jami'ar MRDD ta shiga dangane da wannan zabe. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. A siyasar kuɗi a Najeriya, Sanata Yusuf Datti Baba Ahmed, wanda ya taɓa zama ɗan majalisar dokokin tarayya guda biyu, wakilai da dattawa, na ɗaya daga cikin 'yan takarkaru da suka tsaya takarar neman shugaban ƙasar Najeriya, wanda kuma bai yi nasara ba. A wannan makon ya ziyarci nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda suka samu tattaunawa da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto, ya kuma yi mishi bayanai dangane da yadda zaɓe ya gudana a Najeriya.
A gaskiya zan maka jawabi a matsayin ɗan Najeriya, ɗan ƙasa, ba ɗan siyasa ba. Kuma abinda nake gaya maka fi sabila iyakacin gaskiya na iyakacin sani na kenan. Zaɓen nan bai yi kyan da muka ɗauka zai yi ba.
Na 2019.
Bai kyau ba da muka ɗauka. Saboda an yi amfani da kuɗi fiye da yadda kowa ya taɓa zato. Ba na magana
a
dukkan jam'iyyu. Daga abin da ake cewa na fidda gwani zuwa ainihin shi zaɓen, an yi amfani da wannan ba daidai ba ne.
An yi amfani da kuɗi ta wace hanya kake nufi an yi amfani da
ta wajen a zo ainihin zaɓe? Ba ɓoyayyen abu ba ne wannan, mun gani da idanmu, saboda na je zaɓe za ka ga layi.
Na san ka tsaya takarar shugaban ƙasa farkon zaɓen, ka ci gaba har zaɓen ko ka janye?
Na ci gaba har an je, ina da ƙuri'una. Na samu ƙuri'a biyar
a ƙasan baki
ɗaya. Kuma na ji daɗin yadda na samu, saboda kamar yadda na ce maka,
kai ba kashe kuɗi ba.
Yawwa,
shi ne babban dalilin jin daɗinka.
Yawwa, na kai kaina cikin zaɓen nan dan in ba wa jam'iyyar daman.
Wace jam'iyya ka tsaya?
PDP
ka tsaya.
Dan in ba wa jam'iyyar nan daman fitar da wanda zai iya kada Buhari a zaɓe. Nawa ko abinda Bature ke cewa all or nothing ne. Ko zan ci ne gaba ɗaya, ko kuma in ba zan ci ba zan tsaya can baya. To ɗabi'ar siyasar Najeriya har yau, wato delegates,
wakilai,
kira na shi ne cewa su hangi fiye da hancinsu, kuma su daura yunwa na yau kwana ɗaya saboda samun alherin gaba. Ba jam'iyyar tamu kaɗai ba, ko ina haka ake abin mamaki.
Kana jin wannan amfani da kuɗi yana da aƙida? Kafin na san ka
dan ina son in gama baka ansar, amma
ba ni da ai kana kwakula abubuwan da nake son ƙara jin bayani akan su. Kamar ina son alakanta wannan abin da talaucin da ake cewa akwai a Najeriya, inda ake talauci mutane za a iya siyan su abin da ake so da kuɗi.
Ni dai abin da na sani, wato a rayuwa idan ba kai wata kokari ba, ba ka samun wani alheri. Yanda Bature zai ce, wato babu hauka akan ka ci gaba da yin abu daya, ka ɗauka kuma al'amura za su canza.
Ka samu sakamako wanda
zai sha bamban da al'amarin da kake ciki. To ɗan Najeriya dukkan mafi galibi yawan jama'an mu sun ɗauka a ci gaba da siyasa yanda aka santa, kuma a samu sakamako daban.
Sanata Yusuf Datti Baba Ahmed kenan a wata hirarsu da Aliyu Mustapha Sokoto. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe 11:13. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya Uwar Jiki tare da ni, Hauwa Umar. A cikin shirin namu na Lafiya Uwar Jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan cutar mashaƙo, wacce a turance ake kira da diphtheria. Mashaƙo cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa. Mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi. Cutar kan haddasa bugawar zuciya, shanyewar wani ɓangare na jiki. A wasu lokutan cutar mashaƙo kan kawo rasa rai. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir, da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da warhaka.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin haske akan cutar mashaƙo.
To mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata ƙwayar cuta nau'in jinsin bacteria da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda ƙwayar cuta take wani guba ne take saki. Wannan guban shine yake kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi wurin makogoro da baki da wurin numfashi, yakan shafi kwakwalwa, yakan shafi zuciya, yakan iya shafar koda. Cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa.
Akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan ƙwayar cutar?
To ita diphtheria din wannan ƙwayar cuta ita ke kawo ta. Kamar yadda na faɗi cewa ƙwayar cutar nan takan saki wani guba ne. Wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogoro, za a ga wani tantani haka fari ko ruwan milki-milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi da hanci, sai ya kasance ana tari, numfashi na wahala, sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka, abinda ake cewa kamar wuyan yayi kamar wuyansa.
Yaya alamomin cutar mashaƙo suke?
Yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka, dan zazzabi da ciwon kai, sai kuma tari, sai kuma cikin dan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala. Daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta shafi misali kwakwalwa, yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi. Idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata, ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata. A wani lokaci idan ta tsananta sai an kai mutum ɗakin da ake cewa na katta kwana, wato ICU kenan.
To likita, shin cutar tana ɗaukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana?
Tana iya ɗaukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba, amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma?
A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara 40.
Yaran 'yan shekara nawa ta fi kamawa?
Musamman 'yan ƙasa da shekara 5, kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. A dalili shine idan ba a yi musu allurar rigakafi ba, wala Allah sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye, to amma ba ta da ƙarfi, cikin dan lokaci kankani za ta wuce. A dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara 40 din nan, yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi, bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar takan yi zama ba ta da ƙarfi. Sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar booster wanda zai ƙara ƙarfin garkuwar jikin. To shi yasa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta.
Mai ɗauke da cutar zai iya yaɗa ta ga sauran jama'a?
Tana da matukar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa, ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawu bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kamata, saboda haka tana kamuwa sosai. Koda kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba, yawun shi wani kuma ya kama ya sha, za ta iya yaduwa. Tana yaduwa matukar. An samu saukin ta tun kusan shekaru 40 da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi. Sannan ko mu a nan abin da ya yi shekara 20 zuwa 30 baya an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake.
Ya ake allurar rigakafin cutar mashaƙo?
Yawanci a tsarin mu na Najeriya akan fara yin ta daga sati 6. Idan an haifi yaro a nemi allura ta farko, to bayan wannan sai a ce bayan sati 6 daga wannan allura su zo. To wannan allura da ake fara bayarwa ta sati 6 nan, a ciki akwai rigakafin mashaƙo, kuma ana bada ita kusan sau 3 zuwa 4. Sannan daga baya akan bada abin da ake cewa booster domin a haɓaka garkuwar jikin ɗan adam bayan wasu shekaru, shekara 5, daga nan kuma bayan shekara 10.
Kamar babba wanda bai taɓa karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai 40 ba, me ya kamata ya yi?
Kowa yana da hatsarin kamuwa da cutar nan, amma wanda suka fi samun hatsarin ake magana. Saboda haka kenan kowace ɗan, kowane ɗan shekara zai iya kamuwa da ita, amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba, to da bukatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce.
Cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada?
A'a, ba cuta ce da ake gada ba, cuta ce da ake dauka daga kwayoyin cututtuka.
Yaya zamu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashako?
Gaba ɗaya a duniya an dan samu saukin ta saboda yadda ake ta kokarin allurar rigakafi. Misali, a shekara ta 1940 a America ana samun kusan mutum 210,000 da suke kamuwa da wannan cuta. Amma a shekara ta 2017 a alƙalumance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum 35 ba.
To likita, idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar ɗan adam?
Daga lokacin da aka gane cewar akwai wannan cuta, to wannan cuta tana da hatsari. Daga lokacin da aka gane cewa ita ce. Daga lokacin da ake zargin ma cewar wannan cutar diphtheria ce, wato mashako, to yana da hatsarin gaske. Bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba. Yawanci akan ware su gefe ɗaya a yi musu magani, sannan duk wanda aka san ya yi mu'amala da su ma a yi mai magani, sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke haƙƙinsu ne su ɗauki matakan hana yaɗuwar ta cikin al'umma.
Cutar mashako akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki?
Kamar yadda muka yi magana cewa tana iya lalata zuciya, tana iya lalata kwakwalwa, tana iya lalata koda. To idan kwakwalwa kuma ta taɓu, kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya taɓuwa.
Ko wace shawara zaka bawa masu sauraronmu game da kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta?
Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari, yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta bane, ba a fiye damuwa ba, zai shiga cikin al'umma, zai yadda yake so. Amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kan su, suna fara ne kawai da yan muran nan da dan tari da ake ganin kamar ba wani abu ba, sai su zama babban matsala. Saboda haka yana da kyau mutum ya dau ɗabi'ar cewa idan kana da irin wannan ɗan zazzabi, yan mura, to ka ɗan ɗau matakan kar ka yaɗa shi cikin al'umma, saboda baka san abin da za ka iya yaɗawa ba.
To masu sauraronmu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Kwanakin baya mun yi magana akan ciwon suga ga yara. To ga wata tambaya da ta fito daga Muhammad Awal daga Lugbe, Abuja. Ya ce, likita, idan mace mai ciwon suga ta haihu lafiya, sa'an nan kuma aka duba yaran aka ga lafiya, ana iya sallamar su a lokacin?
To wannan tambaya tana da mahimmanci matuka. Ya kamata a san cewar idan mai ciwon diabetes ta haifi yaro, to a lokacin da ta haife shi fa, sinadarin nan na insulin yana da yawa a cikin jinin yaron, wanda kenan da an haife shi, sugan da ke cikin jinin yaron zai yi kasa. Saboda haka akwai hatsarin gaske a sallami yaro a wannan lokaci. Abinda ya kamata shine asibiti su fara bincikawa, a tabbatar a wannan ranar, akalla wannan kwanan farko din, an tabbatar da cewar sugan shi yayi daidai. Saboda yana da hatsarin gaske, sugan nan yana iya yin kasa, wanda yaro zai iya kamar yana yin bacci, daga baccin nan har ya shiga suma, har ya mutu ba a sani ba, saboda sugan nan yayi kasa fiye da yadda ake tsammani. Shine dalilin da yasa ake aje su daga awa 2 zuwa 3 na farko, ana gwadawa a tabbatar cewar sugan nan yayi daidai. In bai daidai ba, za a ba yaron abinci har a tabbatar cewar kuma nonon uwa ya fara zuwa kafin a sallame shi. Saboda haka yana da hatsarin gaske a sallame yaron da uwa mai ciwon diabetes ta haifa a ranar farko a asibiti.
Wani lokacin zaka ga iyayen ne ganin cewa sun haihu lafiya, yaro lafiya, sai su rika matsawa sai an sallame su a asibiti. Wani jan hankali zaka yi wa al'umma akan wannan ɗabi'a?
To suna yin wannan ne saboda ba su san hatsarin da yake tattare da wannan abu ba. Na ɗaya, da buƙatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani, su fahimci cewar wannan abin da muke yi ba don wani dalili ba ne face lafiyar jaririn nan da kuma uwa. Idan sun fahimci cewar akwai wannan hatsarin, ba wanda zai so ya ɗauki jaririn nashi ya tafi da shi. Uwa ta yi wata tara tana wahala ta haihu, kuma aje saboda ɗan ƙaramin abu wanda ya kamata za a iya maganin shi, a jefa rayuwar jariri cikin hatsari bai kamata ba. Saboda haka da buƙatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani a gane cewar yana da da hatsarin gaske musamman a ranar farko idan mace tana da wannan ciwon diabetes a sallamin jaririnta na farko. A aje ta asibiti a gwada shuga din nan a tabbatar shuga yayi yadda ake bukata, a tabbatar jariri yana samun isasshen abinci kafin a sallame su.
Masu sauraron mu duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar da shirin lafiya uwar jiki, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Umar Adamu Katangum da Ibrahim Dan Bafa Katangum duk a jihar Bauchi, sun ce assalamu alaikum biya Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu yi jinjina ga jami'an tsaron Najeriya bisa kokarin da suka yi na kubuto fitaccen malamin addinin musulunci nan wato Sheikh Ahmad Suleiman, wanda masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Sai kuma sako daga Ali Abdullahi Doron Baga, ya ce kebe shugabancin Majalisar Dattawan Najeriya ga yankin Arewa maso gabashin Najeriya da jam'iyyar APC ta yi yayi daidai. Allah ya zaba mana mai kishin ƙasa da tausayin talakawa. Sako mu na ƙarshe ya fito daga Bako Umara Kandilwa Bukar daga jihar Difa a jamhuriyar Niger, ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Zan ci gaba da yin kira ga sojojinmu na jihar Difa da su tashi su kula da wannan jiha, don wannan kungiya tana samun damar sace-sace ƴan mata. Don haka a jagirce, Allah ya kawo sauƙin wannan abun, amin ya rabbi. Nagode sosai VOA Hausa, Allah ya ƙara basira da ɗaukaka gidan rediyo mai shafe hawayenmu.
A gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiƙun masu sauraronmu. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Aƙalla mutane 12 suka mutu, sama da 20 kuma suka ji rauni lokacin da wata mota da aka dankare da bama-bamai ta tarwatse yau Alhamis a ƙofar wani ɗakin cin abinci a babban birnin ƙasar Somalia. Shaidu sun gaya wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa fashewar ta auku ne a kofar wani gidan cin abinci da ke kan hanyar Makka al-Mukarrama da ke wani titi da aka fi samun hada-hadar jama'a a Mogadishu. Rufin gidan cin abincin ya rufta da mutane da dama a ciki, in ji wani shaida da ya nima ɓoye sunansa. Ban san abin da ya faru ba, akwai mutane da dama a ciki. Zan iya tabbatar da cewa na ga gawarwaki 6 a ƙasa a kan titi. Hukumomin motar ɗaukar marasa lafiya masu buƙatar agajin gaggawa sun ce aƙalla mutane 6 da suka ji rauni a fashewar sun mutu a kan hanyar zuwa asibiti. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Rasha ta fice daga Venezuela bayan isar sojojin Rasha a ƙasar. A yau Alhamis, hukumar zaben ƙasar Thailand ta sanar da cewa jam'iyyar Palang Prasharat ta lashe zaben ƙasa da aka yi da mafi rinjayen ƙuri'u a zaben da aka gudanar ranar Lahadi 24 ga wannan watan, inda ta sami ƙuri'u miliyan 4,800. Prime Minister Britania Theresa May na yunkurin ƙarshe na shawo kan 'yan majalisu sun amince da shirinta na ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Sojojin Malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwace ikon wani jirgin ruwa da na 'yan gudun hijira da aka ceto daga tsibirin Libya da suka kwace. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas ne Russia ta fice daga Venezuela. Shugaban kuma ya kuma ce Fabiana Rosales tabbacin cewa Amurka za ta daidaita lamuran, yayin da kuma ya daura wa Maduro alhakin Gaza shigar da.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za mu ba ku dama ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'in mu na yau shine waishin taya mutane za su tabbatar da cewar gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi na amfani da kudaden da ake basu don ci gaban al'umma daga asusun gwamnatin tarayya. Yanzu kuma a madadin aboki aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin namu Hadiza Kyari, sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka, da wanda ya bada umarni Tadi Adebji, sai injiniyan namu na yanzu, da kuma baki da muke da su wayansu ƴan makarantun sakandare da suka kawo mana ziyara a ɗakin shirye-shiryen namu. Sai idan Allah ya kai mu, za ku ji mu dauke da shirye-shirye. Ni ne Yusuf Aliyu Harande daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai a gyara zama don shirin yau da gobe.